sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21, 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Zalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Niyya, Sarauniya da Dalala, Jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da da'a wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Alhikaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Ashirin za a ji cewa har yanzu akwai ɗalibai 4 na makarantar Bethel Baptist na Kaduna a hannun masu satar mutane, inji kungiyar Kiristoci ta Najeriya CAN.
Asabar da ya wuce sai suka cike 6 da ita metron, to yanzu abin da ya rige a hannun yan bindiga yara ne 4.
Manoma albasa a Tawa na ƙara kintsa kan kungiyar da muhimmancin fatocin albasa.
Jama'a sai mu ce lalle an zaɓi president da biro ba shi na ba ya ɗai aka so, aiki ake so.
Kuma matasan Arewa na kiran daukar matakai ne don inganta tsaro da cigaban yankin.
Lalle su haɗa kai domin haɗin kansu shine haɗin kanmu.
Yau Laraba muna ɗauke da shirin ciwon yamace da Aisha Mu'azu ke gabatarwa. Za mu kammala da shirin jaridun Jamhuriyar Kamaru. Farko a dakaci labaran duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Talata, fadar White House ta ce shugaban Amurka Joe Biden ya yi taro ta yanar gizo da shugabannin kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya domin tattaunawa akan muhimman batutuwa a Afghanistan, yayin da kasar mai fama da talauci take buƙatar taimakon jin kai bayan da Amurka ta janye sojojinta kana Taliban ta kwace mulki. Sakatariyar jarida a fadar White House Jen Psaki ta kwatanta kiran shugabannin kungiyar manyan kasashe ta G20 a jiya Talata a matsayin wata dama kana muhimmiyar dama a kokarin yaki da ta'addanci da kuma yunkurin bada taimakon jin kai. Wannan ne karin farko da aka gudanar da irin wannan taro tsakanin shugabannin kasashen duniyar tun bayan da Amurka ta janye daga kasar a ƙarshen watan Agusta. Haka zalika a makon da ya gabata, manyan jama'an Amurka sun je Doha, babban birnin Qatar, a karin farko, inda suka yi ganawar fuska da fuska da sabuwar gwamnatin Taliban. Sai dai bangalolin ba su bayyana ko an cimma wata yarjejeniya ba, ko da yake Amurka tana ci gaba da nuna kin amincewanta da Taliban a matsayin halattacciyar gwamnatin Afghanistan. A hali da ake ciki kuma a jiya Talata, White House ta taya gwamnatin Iraki murna akan gudanar da zaɓe cikin lumana, yayin da har yau ba a riga an tantance sakamakon zaɓen ba. Muna taya gwamnatin Iraki murna ne saboda cika alƙawari da ta yi na gudanar da zaɓe da wuri, inji sakatariyar jarida ta fadar White House Jen Psaki, tana faɗa wa manema labarai. Ta ce idan aka tabbatar da sakamakon zaɓen, muna sa ran sabuwar majalisar za ta kafa sabuwar gwamnati da ta dace da buƙatar mutanen Iraki. Jam'iyyar Muqtada al-Sadr ta shugabannin addini ita ce tafi samun yawan ƙuri'u a zaɓen majalisar dokokin Iraki, kamar yadda sakamakon falin da aka fitar a ranar Litinin ya nuna. Shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi ya ce sabuwar dabarar kare haƙƙin bil'adama ta yanzu wani gagarumin al'amari ne a tarihin ƙasar, amma 'yan jarida da masu fafutukar 'yancin bil'adama suna shakku ko wannan shirin zai kawo wani ƙwaƙwaran sauyi. Shirin na shekaru 5 da shugaban kasar ya sanar ya hada da alƙawura ga harkokin siyasa da al'adu da kuma 'yancin jama'a da 'yancin mata da yara da 'yancin masu fama da nakasa da ma 'yancin ilimi da horaswa. Wannan dabarar na tabbatar da aniyar Misra ta mutunta 'yancin bil'adama, wanda al-Sisi ya faɗa a wurin wani buki da aka nuno kai tsaye a watan da ya gabata. Ya ƙara da cewa al-Qahira tana marhabi da mabambantan ra'ayoyi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Talata, jami'an sojan Amurka sun yi kashedi cewa matsin lamba da China ke yi babu ƙaƙƙautawa a kan Taiwan ba komai ba ne illa ƙara yawan kurakurai kana zai kai ga wani yaƙi da ba a shirya yi ba. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon tana zargin Beijing da ƙara tankiya a yankin tekun Taiwan, tana kashedi cewa wannan dabarun takalar ka iya ƙarewa a kanta. Kasar China ta ƙara ƙaimi a ƙoƙarin tsoratarwa da kuma matsawa Taiwan da sauran ƙawayenta da abokan hulɗarta lamba, da kuma ƙara ƙaimi a ayyukan soji da take yi a yankin ruwan Taiwan da tekun gabashin China da kuma ta kudancin China, lamarin da muka yi imani cewa yana kawo rashin zaman lafiya kana yana ƙara haɗarin faɗawa cikin rikici, inji sakataren jarida na Pentagon John Kirby yana faɗa wa manema labarai. Kirby ya ƙara da cewa alƙawarin da Amurka ta yi wa Taiwan yana nan daram. Gwamnatin Cuba a jiya Talata ta yi watsi da bukatar 'yan adawa ta gudanar da zanga-zanga a ranar 15 ga watan Nuwamba. Tana zargin Amurka na mara wa masu shiryawar baya, kana suna so su hambarar da gwamnati. Shawaran gudanar da zanga-zangar na zuwa ne bayan wata gagarumar zanga-zangar injinin gwamnati a ranar 11 ga watan Yuli a garuruwa 50 a Cuba. Masu canzara wannan aƙida da wakilansu na jama'a waɗanda suke da alaka da ƙungiyoyi masu tada ƙayar baya ko hukumomi da gwamnatin Amurka take tallafawa, suna da manufa ta zahiri, suna son su sauya tsarin siyasar Cuba, gwamnati tana faɗa a wata sanarwa da ta kafe a shafin yanar gizo. Masu shiryawan suna son su gudanar da zanga-zanga a larduna 6 a cikin 15 a ƙasar ta Tsibiri na ƙalubalantar tashin hankali da kuma kira ga sauyi. A ƙarshe, a jiya Talata, shugaban ƙasar Chile Sebastian Piñera ya sanar da dokar ta ɓaci, kana ya jibge sojoji a yankuna biyu na kudancin ƙasar, inda aka samu arangama tsakanin 'yan asalin Mapuche da jama'an tsaro. Mutanen na Mapuche suna buƙatar a maido musu da ƙasar kakanninsu, kana a basu 'yancin kai. Mun yanke shawarar sanya dokar ta ɓacin ne a larduna 4 a yankunan kudancin ƙasar guda biyu da suka hada da Biobio da Araucania, kana muka zuba sojoji domin su taimaka wa kwantar da tarzoma saboda tashin hankali da aka samu, in ji Piñera a wani jawabi da ya yi. Hamshakin attajirin shugaban ƙasar ya yi jawabi ga ƙasar akan ranar hutu mai tsarkakiya da ake tuna ranar da Christopher Columbus ya gano Amurkawa a ban ƙasa.
Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Shugaban kungiyar Kiristocin Najeriya reshen Kaduna John Joseph Hayab ya ce har yanzu akwai ɗalibai hudu na makarantar Bethel Baptist da ke hannun masu satar mutane. Masu satar mutanen sun sako ɗaliban da suka kai 120 in ban da ragowar nan. Ga rahoton Isa Lawal Ikara.
Dama dai ɗaliban makarantar Bethel Baptist 120 da kuma ma'aikaciyar makarantar guda ɗaya ce 'yan bindiga suka sace a ranar 5 ga watan Yulin wannan shekara da muke ciki, inda daga bisani suka dinga sako ɗaliban da kaɗan-kaɗan, kuma har zuwa yanzu akwai ɗalibai guda hudu a hannun 'yan bindigan da ba su riga sun sako su ba, in ji shugaban kungiyar Kristoci Kanreshen Jihar Kaduna Rabaran Joseph John Hayab.
Dukkan mutanen da suka doka dari ne da 21. To a hankali dai mun ci gaba da tattaunawa ta wurin wakilci da muka yi, da farko sun sake 28, sun sake kuma wasu 15, wasu 32, wasu dai sun dawo bisa ga rashin lafiya da wata damuwa ko kuma sun kubuta. Asabar da ya wuce sai suka sake 6 da ita metron. To yanzu abin da ya rige a hannun 'yan bindiga yara ne guda 4, kasancewan su a gurin kwanaki ne kusan 92 ko fiye da haka. To kasan da cewa ba shi yiwuwa ba zai dawo da ciwo ba, amma mun gode wa Allah domin da yawa cikinsu bayan da sun dawo an kai su asibiti, sun samu warkarwa, sun dawo gida, suna gida.
To ko ina matsayin ɗalibai da kuma sauran al'ummar gari da ke hannun 'yan bindigan da ke daji ganin cewa gwamnati ta yanke hanyoyin sadarwa ballantana su tattauna, Manjoya Hayashin Komai ritaya masani ne akan harkokin tsaro.
Makoman waɗanda suke hannun 'yan bindiga bayan da gwamnati ta riga ta ikirarin cewa za ta far musu kuma har ta yanke kafofin sadarwa, balle 'yan uwansu su ci gaba da tuntuɓa su ji ko makomansu ko su ce za su iya karɓo su, shine kawai a ɗauka yanzu suna cikin wani hatsari ne wanda dai sai dai gyaran Ubangiji. Duk da dai cewa babu tabbas cewa kila za a iya cimma 'yan bindigan da har ma za a ɗau mataki a kansu ta irin wannan yanayi. Dalili ko shine in ba mu manta ba, a can baya a jihar Borno an taɓa yanke kafafen sadarwa da niyyar cewa in babu wannan sadarwar za a iya samun biyan bukata, wanda yake kuma daga baya aka zo aka ɗage shekaru da dama har zuwa yanzu kuma ba a gama wannan yaƙi da ake da 'yan Boko Haram ba.
Da yawan ɗaliban makarantar Bethel Baptist ɗin da 'yan bindigan suka sace dai ba su samu damar rubuta jarabawar kammala karatun sakandare ba, kuma har yanzu mahukuntar makarantar ba su riga sun yanke hukuncin buɗe makarantar ba, domin sun ce sai sun ɗauki matakai, kamar dai yadda Rabaran Joseph John Hayab ya tabbatar wa da muryar Amurka.
Muna sa bige za mu bude makarantarsu nan ba da jimawa ba, amma a namu tunani ba zai kyau mu bude makarantar nan ba sai mun tabbatar da wasu abubuwa. Muna sa zato kuma muna sa rai ba zai jima ba 'yan bindigan nan za su sake sauran hudu da sun rage domin su zo su ci gaba da shanin iliminsu. Kada mu manta wanda sun zama 'yan ajin karshe na wannan shekara ba su rubuta gwadawan NECO ba, ba su rubuta gwadawan waye ba.
Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna. a Najeriya.
Manoma albasa a jihar Tawa a jamhuriyar Nijar sun sake sabon yunkurin ƙara inganta jagorancinsu don bunƙasa harkar fataucin albasa. Ƙungiyar manoma albasa na daga ƙungiyoyi masu tagomashi. Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni ya aiko mana rahoton.
An dai gudanar da taron a ɗakin shawara na 'yan kasuwa Chamber of Commerce ta birnin Tawa tare da halartar mataimakin magatakardan ofishin gwamnan jihar Tawa da kuma shugaban kungiya da ma zauren 'yan kasuwa na jihar Tawa. Kungiyoyin manoma albasa din sun zaɓi Alhaji Nuhu Musa na kungiyar Aminci ta manoma albasa ta Tsarnawa a matsayin sabon shugaban kungiyar, kuma yayi ma masu halartar taron jawabi bayan an zaɓe sa da sauran membobinsa kamar haka.
Babbar rana ta gare mu, tunda abuna da mun ka dade muna jira, yau Allah ya kawo mana shi. Mun yi biro guda, tahiya duk in babu haɗin kai, tahiya ta wadda ba ta yi, don ko wani bangare ya ji daɗi wani bai ji daɗi. Yanzu yau Allah ya gwada mana mu haɗa kan mu kenan sai aiki. Da waɗanda sun ka jagoranci wanga abu har ya kai yau mun ka haɗu mun ka taro an kai biro, sai mu ce mun gode musu. Jama'a sai mu ce lalle an zaɓi president da biro ba shi na ba ya ɗaya aka so, aiki ake so, kuma aiki wa ba mu ɗaya zami ne ba, mu duka na zami aiki. Dan a koma a zamna lalle ba shi muka so ba, muna so yau an fo regional na Tawa a ce yau mun yi ko ina tahiya. Tunda Tawa muna da makami da yawa, muna na an makami noma na, muna da manoma kuma ana yi ana samu. Kenan matsaloli in mun ka girke kanmu, ina jin jihar Tawa kakin wani lokaci wata manda ta zaka an yi tahiya mai nisa.
Daga bisani Alhaji Mustapha Kadri Sarkin Abzin da aka zaba a matsayin sabon magatakardan kungiyar manoma albasa Amfo ta jihar Tawa, yayi bayani irin wahalar da suka sha tun shekara ta 2000 zakkuwa yanzu domin su kawo wannan matsayi.
Wanga biro da aka kafa abu ne wanda yake yaki ne na neman yadda albasa za ta ci gaba da muka kafa tun yau shekara ta 2000. Shekara ta 2000 muka yi cooperative ta harko kamin muyi federation, muyi union, muyi confederation. Har yau Allah Ubangiji Sarkin Sarauta ya sa mun zaka mun yi confederation ta Biron region. Kenan sai mu ce ma Allah mun yi godiya.
Yanzu haka dai kungiyar manoma albasa din za ta shiga aiki ka'in da na'in a cikin wannan jiha ta Tawa da ke kasancewa gimishikin noman albasa da ma safararta zuwa sauran kasashen duniya, daga wannan kasar ta jamhuriyar Niger zuwa yammacin nahiyar Afrika da ma tsakiyar Afrika da kasashen Turai da Amurka. Haruna Mamman Bako na birnin Gwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar.
Muryar Amurka ke sauraro a shirin Hantsi daga Abuja, Najeriya. Matasa a yankin Arewa sun buƙaci ɗaukar muhimman matakan ceto yankin daga ƙalubalen koma baya. Su kuma masana sun ce hakan zai samu nasara ne kawai in an samu sauyin salo daga masu riƙe da madafun iko. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Kungiyar Arewa Youth Salvation Movement na cikin kungiyoyin matasa da ke rajin farfado da kima da martabar lardin Arewa ta hanyar lalubo hanyoyin magance ƙalubalen da ke addabar mutanen yankin.
Lalle ne sai manyanmu irin su Ibrahim Badamasi Babangida, Abdulsalamu Abubakar da dai ire-irensu sai sun hada kansu sun samar da mafita wa arewacin Najeriya a matsayinsu na jagorori na wannan yanki. Sannan shi ne muke ganin cewa za a samu wannan mafita. Lalle da su hada kai, domin haɗin kansu shine haɗin kanmu. In suka haɗa kai, to shine zamu cimma nasarar wannan tafiya da muka ɗauko. Arewacin Najeriya ta dawo da kima da martaba da take da ita a baya.
Kwabar Adamu Sa'adu kenan shugaban kungiyar Arewa Salvation Movement. To sai dai Alhaji Abdulsalam Abdulkarim Zaura, jagoran gidauniyar ayyukan jin kan al'umma ta AA Zaura, kuma kwararre a fannin kimiyyar tsare-tsare da harkokin gudanarwa, ya ce akwai bukatar masu rike da madafin iko su lakanci aiki da ilimin tsara al'amura domin su daidai da karuwar jama'ar kasa.
Mutane suna karuwa, ana gara expanding planning. Idan kai maganar population ko yawan al'umma, za ka zauna ka yi tsari na gwamnati. Idan kana da jama'a, misali yau a garinka kana da mutane 2,000,000, sai ka yi projecting cewa nan da shekara 5 za ku koma 2,500,000 ko 3,000,000. Sai ku yi a faɗaɗa, in harkar ilimi ne a faɗaɗa shi, in ta ɓangaren lafiya ne a faɗaɗa shi, a yi hasashen cewa za a zama 2,500,000, za a zama 3,000,000. Yanda zai wadace kowa. Haka ake shi Bature yake kira strategic planning. Shi yasa ake son idan zaka yi abu ka san shi. Yan siyasa mu su tsaya su san shi tunda su ne shugabanni. Magabata wanda suka amfani da wannan strategic planning ai sun yi abubuwa da dama wanda a lokacin ba lokacin aka yi amfani da su ba sai shekaru da suka zo gaba aka samu aka yi amfani da su kuma an ga amfanin su an kuma ga muhimmancin wannan planning da suka yi.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da manyan yan siyasa a jihar Jigawa ke cewa suna bibiyar yadda zababbu da nadaddun masu rike da madafin iko a gwamnati a jihar ta Jigawa ke sauke amanar da ke rate a wuyansu.
Mu siyasa Jigawa mu ba biye yin hayaniya irin yadda ake yin ta a wasu wuraren ba. Kuma duk abin da muke muna kallo muna hange muna gani inda ya kamata yi magana lokaci zaka ji mu wanda yayi daidai muna gani wanda bai yayi daidai ba muna gani akwai kuma lokaci wanda za mu fito kamar buɗe littafi ne ka san da mutun ga sakamakon su kuma
ka ce wanda yayi daidai me kake nufi
ina nufin wanda yake kyautatawa jama'a sun sani wanda baya kyautatawa domin zababbin ai kala-kala ne akwai yan majalisar tarayya akwai sanatoci akwai gwamnatin jiha da mutanen sa duk jama'a suna nazari kuma suna ganin abin da yake gudana jama'a kuma suna gani abin da ake a kasan ai akan shawarwarin da ake bayarwa na kyautata musu
tunda kace littafi ne na hisabi idan zabe ya zo ya kake hasashen littafin idan an bude shi
akwai wakilan da ba sa yi daidai kuma na tabbatar jama'a za su gyara-gyara akan su wasu kuma sun tafi koyi waiwayen ma ba sa yi.
Alhaji Bala Safiyan Jahun kenan guda cikin matasan dattawan yan siyasa a jihar Jigawa. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaishe ka Mahmud da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka sau hudu a wuni ga shirin mu na gaba.
Mai sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan hanti. Kuma barka da kasancewa da shirin ciwon ya mace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau shirin ya karbi bakoncin Farfesa Rabi'a Salihu Sa'id ta fannin kimiyya a Jami'ar Bayero da ke Kano a Najeriya wacce ta ci gajiyar tallafin wata kungiyar Amurka mai zaman kanta CRDF Global wacce take yunkurin ganin cewa ana damawa da mata a fannin ilimin kimiyya da kuma malama Asma'u Mukhtar Aliyu ma'aikaciyar kamfanin Microsoft mai kirkirar manhajojin kwamfuta wato software engineer. Maudu'inmu a yau shine mata da ilimin kimiyya. Ai sauraro lafiya. Malama Asma'u zan so ki faɗa mana ra'ayinki a game da ranar yara mata ta duniya 11 ga watan Oktoba na kowace shekara.
Rana ce mai muhimmanci da akan nuna ayyukan da mata ke yi masu dama. Kananan yara mata za su iya ganin mata suna yin abubuwan da ba su taba tunanin za su iya yi ba. Zai kuma sa su ji su ma suna so su shiga irin wannan ayyukan.
To wannan tambayar take tayi Farfesa. A ƙarshen makon da ya gabata nan ne kuka gudanar da wani taro da ya shafi mata a fannin kimiyya. Ko zaki mana bayani a game da wannan taro da muhimmancin sa?
Taron da muka yi a makon da ya gabata a yanar gizo mun yi shi ne da tallafin CRDF Global tare da ƙarin tallafi daga gwamnatin Canada wato Canada Global Affairs. Ina daga cikin mata goma da aka zaba don mu gudanar da irin wannan taron a wuraren da muke da zama. To ni kuma na zaɓi in yi shi a jami'ar da nake koyarwa Bayero University da kuma al'ummar da suke a Kano da dai kuma sauran wurare na Najeriya. Mu uku aka zaɓa a Afirka, ni daga Najeriya da wasu biyu daga Afirka ta Kudu da kuma ɗayan daga Kenya.
Malama Asma'u, zan so ki faɗa mana ra'ayinki game da irin ƙalubale da mata suke fuskanta a wannan fanni na kimiyya.
Mata dai gaskiya suna fuskanta tan kalubale iri-iri a wannan aikin namu. Shi yasa ba a fiye ganin mata suna dauka darussan da zai sa su a hanya aikin kimiyya da fasaha ba in sun girma. Wasu daga cikin irin kalubalen da mata ke fuskanta shine rashin adalci a wajen aiki. So da yawa akan fifita maganar maza fiye da mata a wajen aiki. Shi yasa matan sukan ji kamar maganar su ba ta da amfani ko muhimmanci kuma sai ku ga akan biya maza fiye da yanda ake biyan mata. sun yi aiki daya. To kaga irin wannan abubuwan zai sa mata su ji ba sa so su shiga irin wannan fields din saboda za su ga kamar ba za mu su adalci ba, kuma kowa yana son a mai adalci a duk inda yaje. Wani kalubalen da mata ke fuskanta kuma shine mata masu yara sukan samu matsala wajen dawowa aiki bayan haihuwa. Sai su ga to ai ba ma amfanin komawa tunda daman ba adalci ake musu ba, kuma sai su ga gwara su wani aikin wajen da ba maza da yawa, kuma wajen aikin sai a ce ba za a iya zuwa da yara ba. Mata da yawa ba za su so su bar ƴaƴansu a gida ba, su ce sun tafi aikin tun safe har dare ba za su ga ƴaƴansu ba. Amma idan da a ce wajen aikin za su wajen da mata za su iya zuwa da yaransu su ajiye su su aiki suna zuwa suna duba su, mata da yawa za su ji nauyin shiga irin waɗannan ayyukan ba.
To Professor, wasu suna ganin cewa mata ba su fiye karatun ilimin kimiyya ba sabanin fannin likita. A ra'ayinki menene dalilin da yake janyo hakan, kuma yaya za a shawo kan wannan kalubale?
Da ni dai a shekarun baya ya kasance abu ne mai wuya, amma yanzu ana samun ƙarin kyakkyawan canji a sanadiyan mata da suka yi karatu a wannan fanni. Misali a lokacin da mu muka gama a 1995 mu 21 ne a ajin a lokacin, amma mata mu hudu ne kawai, kuma mu biyu ne kawai kuma daga arewa. Amma a yanzu dai gaskiya mun duba mun ga menene ne abubuwan da suke sa ake samun mata ba sa shiga wannan fanni. Ni daga ciki ne kawai zan faɗa saboda suna da yawa. Yawanci dai mata suna tsoron lissafi, wato bangaren da ake cewa mathematics. Kuma menene dalilin da yasa suke wannan tsoron? Yawanci ba su samun malamai mata wanda su ne suke koyar da su. Su kuma yawanci mazan da suke koyarwa kuma suna da tsauri yanda yake firgita matan. Banda karatun likita, yawanci karatun likita din lissafin dama a bangaren da suke yi baya kaiwa irin na wancan din na bangaren kimiyya fasaha, kamar wato abin nake nufi kamar physics, mathematics da kuma engineering. Kuma a lokaci kalilan ne suke yin wannan math sai dai kuma kamar fannin su statistics shine wanda suka fi mai da karfi akai. Kuma yawanci abin da ake yin lissafin za a yi shi ne a kanna ya lissafin da shi likita yake bukata. Kisa zaki ga da yawa akwai samun karuwar su da wuri fiye da irin bangaren su lissafin ko physics ko kuma engineering, amma yanzu a hankali abubuwan suna yaruwa.
Malama Asma'u,
an fara ganin mahimmancin mata kamar Microsoft inda nake aiki yanzu. Kullun ina ganin mata wanda suka girme ni suna kokari fiye da yadda ake tunanin mata irin wannan aikin ke yi. Da ban samu aiki a wajen nan ba, ni ma zanga kamar mata dake da ilimi da himmar aikin ba su da yawa. Amma gaskiyan ba haka bane, akwai mata da yawa da ke yi, amma kuma mu al'ummar mu bata encouraging mata su rinka irin ayyukan nan ba saboda za a ce musu aiki me yasa ba za ki je ki aure ba, ya kamata ki je ki raising ƴaƴa ne. Kuma za a iya yin duka irin wannan ayyukan, ba zai hana mace ta yi aure ba ko kuma ta haihu.
To Professor, me za a iya yi domin akai gaci?
Taken a wannan shekarar shine building network among women to share best practices and experience working in nuclear security and non-proliferation. Kamar gina zumunta tsakanin mata da bada shawarwari na gari daga cikin abin da suka fahimta wajen aiki a fannin tabbatar da hana faruwar hadarurruka a wajen aikin nuclear. Kuma wannan din shine abin da muka yi, ɗaya daga cikin ayyukan da zamu yi din shine wannan fadakarwa din da muka yi ranar Asabar. Akwai wasu abubuwan kuma zamu yi kamar koyar da mata wajen su 20 wanda masu aiki a cikin jami'ar Bayero, wanda su ma idan suka fahimci abinda ake ciki su kuma za su iya yadawa, ko su ma su koyar da wasu wanda ake cewa step down training. Kuma bayan nan saboda mu samu mutane da yawa su fahimci abubuwan a hankali, da za mu fara da gidan radio UK FM. Za mu gudanar da abin da ake cewa Talking Nuclear Series, kuma za mu yi bayanai wajen dai guda uku daga nan, kuma muna tunanin cewa za a ci gaba da mun samu sarari.
Malama Asma'u, wasu irin damarmaki mata za su iya samu idan suka yi nazarin ilimin kimiyya?
Al'ummar mu ce gaskiya take sa mata suke ganin kamar ba za su iya ba. Kamar ni dai a gidanmu ba a taba ce min ba zan iya irin wannan aiki ba. Na girma ina son computer computer kuma aka dinga encouraging dina har nazo inda nake yanzu na samu aiki a babban company kamar Microsoft. Akwai dama da yawa kuma da mata za su iya samu a fannin kimiya da fasaha. Mata za su iya zama computer engineers ko software engineers kamar ni, ko su zama product designers ko product managers. In kana aikin kimiya da fasaha kai ba lalle sai ka zama wai computer engineer ba.
Professor Gareki, ke kyakkyawan misali ce. To amma sai dai wasu suna ganin mata suna gujewa nazarin ilimin kimiya. Ta yaya za a shawo kan wannan matsalar?
Daga cikin abubuwan shine mu mata da muka karanci wannan fannin mun tsaya muna wayar da kawunan wasu kuma saboda role model idan sun gan mu mun yi to ai ba kai bi ne da mu ba. Dan haka su ma za su yi. To wannan ya sa mata yanzu suna mai da hankali su ma suna shiga wannan fanni. Amma dai da sauran rina a kabari za mu da ci gaba da fadakarwa da kuma jawo hankalin su. Akwai wasu abubuwan daban kuma banda wanda na fada din na ma anxiety wato safi yana ba su tsoro amma shi kansa lecture ne mai zaman kansa. Ina gudanar da irin wannan lectureocin a wurare kan makarantu na secondary a Kano.
Malama Asma'u,
kowace yarinya tana son ita ma ta kalle TV ta gammace irin ta tana yin abin da bata taba tunani ba ta ji kai. In ita ma wannan za ta iya to ai ni ma zan iya. Ita ma ta yi aiki, ta yi karatu da kyau, ta samu aiki, ita ma ta yi motivating, ta inspiring wasu kananan yaran.
Tony Soraro, duka-duka abin da shirin ciwon yamace na wannan mako ya kunsa kenan. Amma idan Allah ya raya mu zuwa makon gobe, za mu sake dawowa da wani sabon shirin ciwon yamace. Yanzu a madadin bakin namu Farfesa Rabi'a Salihu Sa'id da Asma'u Muktar Aliyu da kuma dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya.
Awal Garba, kawo mana shirin jaridun Jamhuriyar Kamaru.
Shirin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar Misa'il ta dauke kasar Jamhuriyar Kamaru da ita kuma ta ce waɗansu masu bayar da shawarwari guda 13 a hukumar zaɓe mai zaman kanta a yankin kasar Jamhuriyar Kamaru ba su cancanta da ba su waɗannan gurabin ayyukan ba.
Jaridar SNN kuma cewa ta yi kisan da 'yan tsagerun masu tayar da kayan baya suka yi wa zaratan sojojin kasar Jamhuriyar Kamaru na biyar allura za ta iya tono garma domin gwamnatin kasar ta ce ba za ta bari a ci gaba da cimma sojojinta mutunci ba gara babu dalili kuma dole ne sai ta yi ramuwar gayya ga waɗanda suka yi wannan aika-aikar. Jaridar Mutation kuma ta ce akwai zulumi kan aikin da ake yi na sabon stadium din kasar Jamhuriyar Kamaru wanda yake a Birnin Yaounde filin wasan da za a bude kallabin wasan kwallon kafa da za a yi na zakarun nahiyar Afirka wanda kasar Kamaru ita ce za ta karbi bakuncin a shekarar 2022 na baki. Hakan dai ya biyo bayan yadda kwamitin sanya idanu na hukumar kwallon kafa na CAF waɗanda suka iso kasar ta Jamhuriyar Kamaru haɗi da shugaban hukuma ganin cewar watakila ba za a iya kammala wannan aikin ba sai dai sun yi alkawarin za su sake dawowa nan da watanni biyu masu zuwa domin ganin cewar ko za a tabbatar da wannan filin wasan kwallon kafan ko kuma ba za a tabbatar ba. Sai kuma jaridan Mont Professional ta kasar Jamhuriyar Kamaru an zata bankalo mana yanda hukumar lafiya ta kasar Kamaru ya zai ta fara wani aiki tukuru na ganin cewar bangaren masu kula da cutar COVID-19 ko coronavirus a faɗin ƙasa da ma yadda aka ba waɗansu kamfanin nika maƙudan kuɗaɗe domin sayo kayayyaki daga ƙasashen ƙetare. Har yanzu dai ana kwan-gaba-kwan baya wajen sanin alƙiblan waɗannan kamfanin nika da kuma waɗanda suka ba su wannan maƙudan kuɗaɗen na yaƙar cutar COVID-19 a ƙasar Jamhuriyar Kamaru.
Za mu kammala shirin jaridarmu na wannan makon ne da jaridar Eco News an da ita kuma ta gurmata mana cewar an sake samun sabbin mutane guda 14 waɗanda suka kamu da cutar ta coronavirus a tsakanin manyan biranen ƙasar guda biyu Gwale da Yaounde na jinjinin sai da shugabannin riƙon kwarya Muhammad Awul Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na musamman. Sai can da yamma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger, abokan aiki ma Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin, ni Nasiru Adamalika da na jagoranci shirin ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.